يا الله يا الله نرقى الله نكي نرقى بروكك تهت هويبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da kowa wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Banda batun harkokin tsaro a Najeriya, ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗauka hankali a ƙasar shine batun zaben shekara ta 2023 da mata ke ƙara ɗaura ɗamara domin ganin a wannan zaben sun sami kyakkyawan wakilci. Duk da yake haƙƙin mata da dama da suka nemi jam'iyyarsu su tsaye da su takara bata cimma ruwa ba, matan na ƙoƙarin fargar da 'yan uwansu domin ganin ƙalilan da suka sami nasara a zaben fidda gwani sun kai labari. A yau, shirin domin iyali ya karɓi baƙuncin Hajiya Khadija Abdullahi Iya, 'yar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga, da Mrs. Dorothy Nuhu Akinova, wadda ta nemi a tsaye da ita takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar SDP, sai kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba, 'yar siyasa kuma 'yar gwagwarmaya, da ɗan siyasa Sa'idu Gombe domin nazarin wannan batu. Jagorar tattaunawar Shamsiya Hamza Ibrahim ta fara da tambayar Hajiya Mariya sanadin ƙalubalen da mata ke fuskanta a ganin an dama da su, musamman idan aka yi la'akari da rahoton da tsarin ci gaban jinsi na ƙasa da ƙasa ya fitar da ke nuni da cewa damawa da mata har fagen siyasa ya yi ƙasa sosai a Najeriya. Sai ta bayyana cewa
dalilan suna da yawa. In kin duba su mata tun da aka haiho su a gidajensu na iyayensu, tun daga nan ake nuna bambanci. A aksasa namiji ita mace kuma a nuna ta a dan kofar da ita. Tun daga nan aka samu wannan mishila, to mun ba mu gyara ba, haka zai ci gaba. To kin ga ya kamata a duba wannan bangaren a san hanyar da za a gyara shi ɗaya kenan. Na biyu su mata, in kin kula addini yana yi mana jagora a fannin rayuwarmu. Ya kamata malamanmu su rika fitowa suna ba da wa'azi bisa ga mai musulunci ya ce a kan matsayin mace na wajen shugabanci. Ya kamata a fito da wannan ƙuruƙu a sashi, don ba yi wannan an yi wannan gyaran ba, haka za mu ci gaba da zuba ruwa a rariya. Tun da dai kowace mace tana ƙarƙashin wani, ko ƙarƙashin mahaifinta ko ƙarƙashin miji, a rayuwanta gaba ɗaya a ƙarƙashin wani take. To in ba a kawo wannan gyaran ba, to wannan yana tauraye mana samun ci gaba. Sannan kuma na ukunsu shi ne, mata ya kamata mu ga kanmu gaskiya, mu yi karatun tanitsu. Ita mace mai ƙarancin shekaru, tana aure gidan miji, tana da 'ya'yan ƙanana, ta ta zama sanata ta tafi Abuja ta bar 'ya'yanta da mijinta a gida. Ai wannan ma ba a dauko hanya mai billewa ba. Kamata yayi mu mata mu zauna mu tsara yanda za mu rinka cikin tadda mata 'yan uwanmu daga ƙasa. Kin ga dai muna da local government guda 774 ko a Najeriya. To mata a waɗannan wurare ya kamata mu fara hawa. Councilors da suke harka a cikin al'umma, sai mu kokari mu shigo da matasan matanmu wanda suke da 'yan ƙananan 'ya'ya, mu sa su su dinka shiga suna rike irin waɗannan madafun iko. Sai kuma su samu gogewa. Sannan daga nan sai kuma a tafi gaba a nemi local government chairman. Daga nan kin ga mutum na samun experience, amma kawai kina zaune kin yi tunani kina so ki zama ɗan siyasa, kawai sai ki tashi ki je kina neman senator. Saboda haka dole mu fara daga ƙasa mu taho sama. To in muka yi haka sai mu tasiri. Ni shawara ta kenan.
To bari mu dawo gare ki a Mr. Certain. A kasancewar kin wato bayyana aniyar ki ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya, to kuma kwatsam sai muka ji ba ki kai ga labari ba. Dan muna ganin mata wasu lokacin ana kashe musu ƙarfin gwiwa, ko kuma su da kansu ma wani lokaci suke fita ma daga stress ƙarfin gwiwar cewa ba za su iya gogayya da maza ba. Menene ya faru?
Abubuwa daban-daban. Na fari shine kulle-kullen da maza ke yi a fati. Kina juya baya sai su yi gefe, kina dawowa sai su tadariya da ke, ashe suna nan suna wani kulle-kullen su da ba na gari ba ne. Za su shirya yadda za su yi su yi frustrating mata don ka samu ci gaba. To a wajen takara na naga wannan. Na biyu shine kuma rashin kuɗi, dan ana bukatan kuɗi sosai. Ni na shiga takarar dan na san ina da qualification da ya kamata, ina da experience da ya kamata, gogayya wala. Ina kuma tare da matasa daban-daban da nake koyar da su yanda za su iya su bi su yi nasara cikin wannan fannin siyasa. Shigana neman ilimi ne kuma, a ta wannan hanyar. To yanzu ma na gane ko kudaden nawa ne ake bukata ai wannan takarar har a tsaya a dauki candidacy na party. Kudi ne masu yawa, yawancin mata kuma ba mu da shi don an takura mana tun muna kanana yadda Hajiya Maryam ta faɗa. So mu ba mu samu zarafin neman kudi yadda ya kamata ba, muna nan muna ta kula da iyali. Sai gashi kuma mun shigo siyasa. In mun dai ba dama hagu ba godfather ba wayanda za su kawo jakkan kudi su ajiye mana don mu yi wannan takarar. To abin da ya kamata mu yi mata mu san yadda za mu yi mu tara arzikinmu. Yanda in mata sun fito sai mu nuna musu goyon baya, ana taimaka musu a ta hanya daban-daban, na ba da ilimi, na ba da shawara ga yanda siyasan ke tafiya, irin abubuwan da ke iya faruwa, yanda maza suke shirye-shiryen su don su cire mata. Wani lokacin abubuwan da suke gaskiya bai kamata ba, akwai zalunci a ciki, akwai cin mutunci a ciki, wasu za su yi wani alƙawari ba za su cika ba.
Ban katse ki ba, a kasancewar batun da Hajiya Maryam ta yi ya kamata a faro tun daga ƙasa. Shin wannan shine farkon shiganki harkan siyasa?
Ba zan ce shine farkon shigan siyasa na ba, dan tun da na tashi a gidanmu ana siyasa sosai. Ni kuma ba ƴar kallo bace, ana yi ne ma ina shiga ina dan sa baki. An ka zo wajen campaign ne ina yi, amma wajen takara ban taba takara ba. This was wannan shine farkon takara da nayi. Kuma a ra'ayina ba dole ne wa dukkanmu mata sai mun soma daga grassroots ba. Wa'yansu za su yi tun daga karkaran nan nasu kenan, amma akwai matan da za su iya su dauke shi daga wajen senator su dauke ta wajen president. Amma abin da ya kamata mu kula da shi shine cewa dole mu samu mata da za su yi takarar nan na su councilor da na local government, don shine structure, shine tsari da zai rike mace har ta iya ta samu nasara a wajen su senator. Da in ba wayannan matan suna gwagwarmayan campaign ma maza, don ba mata a wurin to bai kamata ba, ba za mu samu masu taimako mu ma mu tashi tsaye ba.
To Hajiya Khadija Abdullahi Iya, kasancewar yanzu kin yi fafutuka kuma mun kin yi tsayin daka har kika kai ga kece fa wacce aka fidda wacce za ta jagoranci wannan jam'iyya take a fagen neman gwamna a jihar Niger. Shin wani irin kalubale kika fuskanta kasancewar ki ya mace?
Ni gaskiya farawan kamar inda su yayye na suka yi magana, ni ba na son politics. Gaskiya ina cikin mutanen da ko aikin da nake ba na son harkar siyasa, amma kin san komai da Allah ya riga ya rubuta maka ba inda ka iya. Ina zaman zamana for the past 8 months ana damina na fito, da zan fara da SDP. Finally dai nazo na yadda daga ANN na fito. Shi ma din ma ina zaman-zamana ne aka kira ni na zo na zama aka yi nominating ina as vice presidential candidate in 2018. So wannan ma the same thing. So ina ta jan baya. SDP din suna jira na na zo na yi filling form. Na ma fara filling form da su. Sai suka ce, suka ga mu inda ta ce batun kuɗi. Ya ce ni ban da kuɗi. Dama na ga muku tuntuni ban da kuɗi. Kuma kuma abin nan party din da nike ba su tambaye ni, ba su dame ni batun kuɗi ba. So in dai batun kuɗi ne gaskiya ku bani. Sai suka ce no, za su rage min na zauna na ta jiran inda zan samu kuɗi. Ina zama sai ga ƴan afga suka zo har gidana. Suka ce su fa gaskiya sun ji cewa zan shiga STP. SDP bai da structure. So sai na ce to, na tuna da abin da ya same mu a 2019. Dai na fara consultations da mutane sai na ji aka ce gwanda dai ke shiga APGA, because after PDP da APC, APGA seems to be the next one a Niger because they are suna da na structure. Batun kuɗi ya dawo kuma sai na ce to, ni dai ku bani zuwa Friday. In dai kuɗin nan bai zo ba, that means HR da na yi ba zai yiwu ba kenan. Dama kuma ina neman excuse ne don kada a ce an kira ni baka je ba. So na ce to ya Allah, kai ne dai ka sa aka kira ni. In dai kana so in yi wannan abin, zuwa har 26 ba kuɗi, kuma 29 za a yi primaries na APGA.
Kwana uku
suna ta kira na, suna ta ina zaune aka kira ni. Kuɗin form ɗin family friends ɗin sai kin yi fagogo tun da an kira kike je. Ya ba da kuɗin form ɗin, ya ba da kuɗin komai da mutanen da za mu je. Kafin ma lokacin team ɗin masu yin form sun fara aiki.
A takaice kenan kin samu goyon baya?
na samu goyon
ba. Bari dan dawo da ke baya, a kasancewar kin yi bayani akan cewa ke fa baki san harkan shugabanci musamman ma siyasa, kuma bisa tarihin ki da muka gani kin jagoranci abubuwa, ke ce ma shugaban wata kungiya da ke duba irin harkokin mata a nahiyar Afirka. To me yasa baki san siyasa, ganin cewa shi ma wani fage ne na shugabanci wanda kuma zaki tafiyar da al'ummar ki?
To sai ku biye mu a shirinmu na gaba domin jin amsar wannan tambaya. Kafin nan, a madadin bakin namu Hajiya Khadija Iya da Mrs. Dorothy Nuhu Akinova, sai kuma Hajiya Maria Ibrahim Baba da kuma Sa'idu Gombe, sai kuma wakiliyar Shamsiya Hamza Ibrahim da ta jagoranci tattaunawar da kuma Jumbe Hamza da daidaita sauti da bada umarni a madadin su duka, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Mata su ne duniya, su ne dadin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke.